Sasha Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi akan mitoci 19:31 da kuma 60 a jamhuriyar Niger. Ana iya jin mu ta tashar VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba Yafo Makiri ne tare da Sahabu Imam Aliyu. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a jiya dare a birnin Kumasi ya yi wa mutane barna a unguwar Ababu da Asabi Junction kuma ya halaka mutum guda. Mun yi hira da shugaban hukuma a Sakwari Manfo inda wannan ambaliyar ta fi barna. Muna dauke da shirin da rashin tayi wanda Salu Garba zai gabatar. Akwai kuma wasu sakonni da kuma sauraro kuka aika mana, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Faransa Emmanuel Macron yana a kasar Mali inda aka shirya zai halarci taron kore da kasashe da suke yankin suka kira domin kafa wata runduna ta musamman da za ta yaki mayakan sa kai masu ikrarin jihadi. Kasashen Mali da Burkina Faso da Chad da Mauritania da Niger, kasashen da ake kira G5 a yankin Sahel, sun ce sun hada kai ne suka samar da sojoji domin tunkarar koma bayan tsaro da hare-hare da masu ikrarin jihadi suke kaiwa a yankin. Kasashen biyar za su samar da dakaru wanda za su agaza a sojojin Faransa su 4,000 na Majalisar Ɗinkin Duniya 10,011 da suke aikin wanzar da zaman lafiya a yankin. A nasaran, shugaba Macron zai ba da sanarwa cewa Faransa tana goyon bayan kafa wannan runduna. Abinda babu tabbasa kai shine wace irin goyon baya ko gudumawa ce Faransa za ta bayar.
Kasar Saudiya da kawayenta da suke rikici ta fuskar diplomasiya da Qatar, yau Litinin suka kara wa'adi da suka baiwa Qatar da sa'o'i 48 ta cika sharuɗa da suka dindaya mata. Jiya Lahadi, Kuwait wace take shiga tsakani domin kawo ƙarshen rikicin cikin lumana, ta nemi a kara wa'adin jim kaɗan kamin ƙarshen wa'adin na farko. Kasashen Saudiya da haɗaɗɗiyar daularin kasashen Larabawa da Bahrain da Masar sun yanke hudun diplomasiya da kasuwanci da Qatar a ranar 5 ga watan Yuni, suna zargin gwamnatin kasar da goyon bayan ƴan wato ta'addanci. Zargi da Qatar ta musanta kenan. Ministan harkokin wajen wannan karamar kasa da take yankin na Gulf, Sheikh Mohammed Abdulrahman Al-Thani, ya ce sharuda da Saudiya da kawayenta suka dindaya mata wanda suka hada da janye sojojin Turkiya daga kasar da rufe tashar talabijin nan ta Al Jazeera da tauye dangantakar da Iran, suna da wuya wurin mutuntawa ba tare da wato sadakar da yaucinta ba.
A halin da ake ci kuma, jiya Lahadi ne Amurka ta rage dokar hana shiga cikin jirgin sama da kwamfutar hannu daga Abu Dhabi, helikwatar haɗaɗɗiyar daular ƙasashen Laraba, bayan da kamfanin jiragen fasinjar ƙasar Etihad ya aiwatar da sabbin matakan tsaro. Dokar ta fara aiki ne cikin watan Maris, wacce ta shafi jirage da suke zuwa Amurka kai tsaye daga tashar jiragen sama 10 a yankin gabas ta tsakiya, saboda damuwar da jami'an Amurka suke da ita cewa akwai yiwuwar 'yan ta'adda su ɓoye bama-bamai cikin na'urorin masu ƙwaƙwalwa. Kamfanin Etihad, wanda yake jigilar har 45 kowane mako daga Abu Dhabi zuwa Amurka, ya yi marhabin da wannan mataki. Wani kakakin ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ya yaba kamfanin jiragen saman saboda sabbin matakai da ya dauka waɗanda ba a bayyana su ba. Ya ƙara da cewa matakin zai kasance abun koyi ga jirage da suke zirga-zirga cikin gida ne ko kuma ƙetare. Har yanzu dokar tana ci gaba da aiki kan jiragen sama da suke tashi kai tsaye zuwa Amurka daga tashoshin jirgin sama a Kuwait da Jordan da Masar da Turkiya da Saudiya da Morocco da Qatar da kuma Dubai.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'ai a ƙasar Indonesia sun faɗa a yau Litinin cewa wani jirgin sama mai saukar ungulu dauke da ma'aikatan ceto da sojojin ruwa da na ƙasa, wato na ƙasar guda hudu, ya yi haɗari a kan hanyarsa na kwashe mutane da suke fuskantar haɗarin tumbuɗin wuta daga wani tsauni. Duk waɗanda ke cikin jirgin sun halaka. Jiya Lahadi, jirgin ya afka a wani tsauni a gunduma da ake kira Temanggung a tsakiyar lardin Java. Hukumar aikin ceto da agaji ta ƙasar ta ce an gano garowakin duk waɗanda suke cikin jirgin. An shirya sojojin ruwa da kuma masu aikin ceto za su taimaka a aikin kwashe mutane a wani tsauni da ake kira Diank, bayan da wani tsauni ya fara tumbudi har mutane biyar suka jikata, yayin da ta fara turo laka da toka waɗanda tsawonsu ya kai mita 50. Tsaunin Diank ya fara wato yana da farin jini ga masu yawon bude ido, musamman ma wato saboda wurin ibadar Hindu waɗanda aka gina a ƙarni na 9.
To har daga ƙarshe Prime Minister ƙasar Japan Shinzo Abe ya yi alƙawarin zai yi aiki domin sake samun yardar jama'ar ƙasar, bayan da jam'iyyar da ke mulkin ƙasar LDP ta sha mummunar kaya a zaben ƙananan hukumomi a yankin Tokyo. Ana jin cewa jam'iyyar LDP za ta tashi da kujeru 23 a sabuwar majalisar, wadda ya nuna koma baya daga kujeru 57 da take rike da su a da. Jam'iyyar CFP ta gwamnan Tokyo Yuri Koike da kawayenta za su lashe kujeru 72 a majalisar mai wakilai 127. Masu lura da al'amuran yau da kullum a Japan suka ce zaɓen ba batun gwamnan Tokyo bane, amma zakarar gujin dafi ne kan shugabancin Prime Minister Shinzo Abe, wadda ke fama da abubuwan fallasa. Ana zargin Abe da cewa ya yi amfani da mukaminsa ya taimaka wani amininsa ya samu damar bude makarantar likitocin dabbobi a wani yanki na musamman kan harkokin tattalin arziki, abin da yake da wahala gwamnatin ƙasar ta Japan ta yi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka tafka a jiya dare a birnin Kumasi ya mamaye manyan hanyoyi a birnin da gidajen mutane a unguwannin Abuabo da kewaye da Asabi Junction a cikin gundumar Asakwariman Pong, kana ya halaka mutum guda. Ƙoraman nan da ake kira Falele a unguwar Ababu ta batse kamar yadda ta saba yi a duk shekara, kuma tana hana motoci kai komo a tunjiya har wannan lokacin. Gwamnatoci a baya sun yi alƙawura na gyara wannan ƙoramar da ke haifar da mummunan ambaliya a kowace shekara, amma abu ya ci tura. To kowane irin mataki ne wannan gwamnatin ke ɗauka? Tambaya kenan da na yi wa kantomar gundumar Asakwariman Pong Alhaji Halidu Sa'idu.
A lokacin da na zo yau ɗan magana ga kusan kina na da wannan aiki da yake nan da 7-2 cikin haka mataimakin shugaban ƙasa na yau Alhaji Garba Mahmud Bawumia ya kawo jiki daga zaren gombe zuwa abu da sarakuna ko na su kan yi wannan aikin. An taɓa alƙawari da su za a yi tare ba in yayu a za a sa hannu da wasu. A lokacin mataimakin shugaban ƙasa ya nemi yin yakin kana da minista na Asante sai jiki mu je mu duba mu bar ya samu aiki ne na wannan aiki. A lokacin na wurin 7-2 yake nan da ya wuce ko biyu da shi minista da injiniya sun faɗi sai aiki ne duka. A lokacin da muka gama aikin sakaddu da komai za mu mita sun aka nemi mutumin shugaban ƙasa ya je China ya ba magana da yanzu dab da sallah yanzu taka da ya kai gari na taimakon shugaban ƙasa.
To bari mu duba da ka shigo ofis ko ka iya kai binciken ainihin alƙawarin da tsohon shugaban ƙasa ya yi, ina aka kai da wannan maganin ko kwata-kwata dai maganin ya mutu kenan?
Ba ku na yin taimaka da yanzu bayan da aka yi alƙawarin da yan da dama sai gari nake yi cewa a lokacin na mataimakin shugaban ƙasa ce a yi aikin ke ba da amma an bi an taɓa alƙawari da mutanen mu kenan. Ƙarfi an tun aikin ma aje ta da aikin ma na nan ne da sai mu dauki mu duba mu dan gyara ta dan ci mu gida in ka je muka duba ba ta kadda ko dai ne wani yiki da ke gadawa kama alƙawarin da aka taɓa yin nan ma an fara wani ta dan da an fara in ka zo za ka ji aka ci gaba da shi sai ka gano shi da sauki, amma ban ga wani ba haka nan ba in da mu zo mu yi ci mu yi wani da tafiyan ma ya muna sauki kada.
Shin wannan karo kuma da mataimakin shugaban ƙasa ya ce ku zo da estimate a duba yadda za a yi, ba ka ganin wannan irin alƙawura ne da aka saba gani a baya irin na 'yan siyasa wanda akasarin su cikansu na da wahala?
Ban ganin wannan sabida mataimakin shugaban ƙasa na yau ko da ban yi shaidan kowa ko zai yi magana na kowa na yi magana madadi ko na yi shaidan su sabida mutum ne mutum ne da yake yin alƙawari yana cikawa. Alhaji Garba Mahmud Bawumia dalilin da ban na gane wannan Alhaji Mahmud Bawumia ya zo mun hadu wato filin masallacin Juma'a ranar Lahadi. Cikin wannan maganar nan yake yana neman ranar Alhamis da mu yi aiki ne da rijimin mu wallahi sallahi. Amma Alhamis ni na manta kaman ranar zamu yi. Dukkan sai ba sai kira na tamam. Alkawarin da ya yi kan mu je mu yi aiki ne ya kama ranar da yasa. Sai ku kaji mu je mu yi aiki ne kuma. Wallahi sallahi. Ya shi ka gani inda wani mutum haka irin wani abu haka ya zo ya alkawari da mu ne da yawar mu baya lokacin na shi kuma kuma suna muna da kaga yan na gwada haka ma mutum ne da yake yin yin da ya sabi ko alkawarin da ya zo ya cika.
Tuma Jalla Alhaji Halidu Sa'idu kenan kantumar gundumar Asakwar Mamfa a birnin Kumasi Ghana. Yanzu kuma sai a shakata da wannan faifai bisa inji. Dalla Abukalangu kenan Allah ya ji kansa da rahama. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 3 kenan da minti 13 na dare a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Kuɗe a kashe zuta hanya mai kyau. Kuɗe a kashe zuta hanya mai kyau. Kuɗe a kashe zuta hanya mai kyau.
Haka kuma hauhawan farashi wanda ya mamaye tattalin arzikin ƙasa. Sai alƙaluman hahon farashi ya rugu sannan mutane za su sake samun walwala da abin da ke ajiban su.
Jama'a assalamu alaikum. Da rashin tayi kenan shirin da ke fadakarwa akan harkokin tattalin arziki da kasuwanci wanda ni Salu Garba ke gabatar muku da shi kowane mako. Yau za ku ji cewa kasafin kuɗi baya yi wa talakawa tasiri muddin aka ci gaba da samun rashin aikin yi da hawa-hawan farashin kayayyaki. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, ga wakilin murar Amurka da ke Abuja tare da baƙonmu Ishau Aliyu da ci gaba da firat da muka soma tun makonni biyu da suka gabata.
Wato, Ishau, ana yin shayin muhawara tun ma gwamnatocin da suka shuɗe cewa kasafin nan kusan ba a iya aiwatar da ma zuwa rabin sama. Ya ka ga tsarin musamman in ka kwatanta kasafin kuɗin bara ya kai ga yanayin nasarar aiwatar da shi.
To, kasafin bara an ce farko mu a tattalin arziki mukan kalli yanda gwamnati ta gabatar da shi ne. Shi ne kaga na bara budget ne na transition wato na sauyin gwamnati. Amma wannan sai ya zo da alaƙaƙai. Menene alaƙaƙai ya zo da tawayan tattalin arziki sai aka yi masa suna da wannan abu. Kasafin kuɗi
na ji akwai ko kalmar recovery ne ma cikin
budget of growth and economic recovery wato ana maganan fita daga wannan kangi. To fitan shine kullum muke gaya ma hukuma ayi a hankali kar ba a fita ba a ce an fita saboda in da gwamnati ta bada hujjoji cewa ku yi hakuri kaza ne ku yi hakuri kaza ne sai kuma ya zama na cewa an ce an fita wannan abun bashi to kaga waɗannan hujjoji sun kau to kullun a rinka aiki da abun da ke ƙasa kuma ana kokari ana kwatanta aikace aikacen da ya kamata budget of economic growth a recovery misali na bana to kaga tun daga sunan sa ya nuna cewa ana kokari ne a fita daga wani kangi da aka shiga to wancan kangin an fita to shine zaka auna ci gaban tattalin arzikin da aka samu da wannan kasafin kuɗi
yusho tun da ka kawo maganar fita daga kangin tattalin arziki gwamnati ko ince committee tattalin arziki ya ce zuwa nan da wata uku wanda zai kare a watan Agusta Najeriya gaba ɗaya za ta fita daga wannan fatara ko gangin tattalin arziki da take ciki da ke kira recession shin ya kaga wannan hasashen akwai alamun nasara ko cika baki ne na siyasa
eh to ba za mu kira shi cika baki ba saboda mu muna aiki da alƙaluma ne kasafin kuɗin trillion 7 da aka sa masa hannu galibi kashi uku ne kasafin kuɗi akwai kasafin kuɗi da ke kula da albashi wannan 100% ana yin shi akwai kasafin kuɗi na ƙananan ayyuka akwai kasafin kuɗi na manyan ayyuka to a manyan ayyuka wanda ya shafi harkan noma ya shafi harkan kamfanoni da harkan gina tattalin arziki kasan da harkan wutar lantarki da harkan ma'adinai duka wannan sune suka samu tarnaki na yanayi saboda lokacin da ake gabatar da su so da yawa zaka ga an ware kudade da yawa a kasafin kuɗi domin harkan noma to amma har sai a je a fara noman ba a samu kasafin kuɗin hannu ba wanda wannan doka ba za ta fara aiki ba dokan bare kuma ta riga ta sha wahalan zuwa wannan yanayi to kaga shi sai an koma wancan tsari kamar yadda muka yi magana a koma ƙasa a yi kasafin kuɗi tun da watan Janairu shine watan farko da aka dauka a wannan ƙasa ya zama shekaran kuɗi watan shekaran kuɗi na farko to ayi kokari a kaddamar da shi sai an yi wannan sa na za ga canje-canjen da kuma muradun gwamnati a gansu kiri-kiri idan ba ayi wannan ba to fa za a ta yin gaba ne ana waiwaye
yisho kana da ƙwarin gwiwa cewa wata uku kana ganin da wata uku za a ga canji cewa za ka yi mamaki in ka ga cewa an fita daga wannan kangin gaba ɗaya
eto mu a yanda muke kallon al'amuran muna na ga maka mu a tattalin arziki muna amfani da kididdiga ne da aka samar daga kididdigar da hukumar kididdiga ta kasa ta samar wanda ya nuna cewa aikin yi ya ragu a cikin kasan to wannan aikin sai fa ya koma sama bayan da za a yi aiki ya ragu kace za a fita daga kangi anan da wata uku haka kuma hauhawan farashi wanda ya mamaye tattalin arzikin kasan sai alƙaluman hauhawan farashi ya rugu sannan mutane za su sake samun walwala da abin da ke ajiban su sai farashin da ake bada aro kuɗi a banki ya rugu sannan masu neman aron kuɗi za su shiga bankuna su karɓo kuɗaɗe sannan su juya tattalin arzikin da shi duk waɗannan alƙalma mu su muke kallo ba wai hasashe irin na siyasa ba ka faɗi abin da zai maka daɗi mu muna amfani da abubuwan da aka zo da su ne a ka'idanci wanda haka kimiyya take kuma ita in ka bita to ba za ka sai dai ai fushi da kai amma kai ba za ka fushi da kowa ba
wato dai yau dai za a ce kusan wannan abun sai yadda hali yayi dai
kawai idan alƙalma suka fara canzawa daga wannan kasafin kuɗi da aka samu hannu sai mun jira mun ga yanda ya fara aiki sannan mu fara mu fitar da hasashenmu game da abin da zai faru a gaba wancan hasashe na wata uku wanda gwamnati ta yi dole ne gwamnati ta yi haka kamar mutum ne yana da uba mara lafiya in an zo gaishe shi aka ce ya mai jiki sai ce ya ji sauki ne ba wanda aka ce a jikin fa ba lafiya fa kaga ba zai yiwu ba
dole ya zama akwai hikimar magana
dole ya zama akwai hikima na mulki daban mu kuma aikinmu da Allah ya dora mana shine mu yi ta kokari tunda da mu da ku da kuka ba mu wannan dama mu yi ta magana a dan abin da muka fahimta da abin da muka ga wasu tattalin arziki suna yi da kuma yanda muke tunani in an yi kaza za a ga kaza saboda lokuta da dama su wanda suke cikin gwamnati ba wai ba su san abin da ya kamata a yi bane a siyasa takan danna abin da za a ce a yin misali zaka ba shugaban kasa shawara amma sai kaga kaman ba anan ya karkata ba kuma in ka fada zai ga ba ka dauka ba to sai ka dauke shawara sai kai shiru kana sanar da ita sai ka tambaye shi me za a yi to irin waɗannan abubuwan suke mana tarnaki a tattalin arzikin ƙasa ƙasan tana da arziki mai yawa tana da mutane masu yawa kuma tana kasafin kuɗi mai yawa in ka kula ai kasafin kuɗin ƙasan da aka yi a 2015 trillion 4 ne amma wanda aka yi a 2016 trillion 6 ne wanda aka yi a 2017 trillion 7 ne amma sauki ya samu ma mutane da yawan wannan hauhawar farashi ya kwace komi ne to sai an yi fada da hauhawar farashi in bai gyaru ba to tattalin arzikin mutanen ƙasar ba zai gyaru ba tunda abin da suke samu ba gyaruwa yayi ba na galibin mutanen ƙasar kuma ƙasar za ta samu buduwa ne na bude sauran tattalin arzikin ƙasa wanda kasafin kuɗi ne zai iya wannan abun ya bunƙasa harkan noma ya bunƙasa harkan kasuwanci ya bunƙasa harkan ma'adinai ya bunƙasa harkan wasanni ya bunƙasa harkan filafilai da sau irin waɗannan abubuwan kowa ya yadu ya samu ƙaruwan kuɗi in ya samu ƙaruwan kuɗi to shine fita ai daga recession domin recession kullun in zaka auna an fita daga tawayen tattalin arziki ka auna da kanka shin jin dadin da kake yi ya dan ƙaru koko ya dan ragu in ya dan karu to kai ne abun bincike na farko akan karuwa in kuma ya ragu to sai ka koma kuma na wani in ka koma na wani sai ka koma na wasu sai ka koma na mutum 100 sai ka ce to a cikin mutum 100 suwa suka samu karuwa sun kai kashi 10 ko sun kai kashi 20 ran da suka kace sun kai kashi 50 to an samu karuwa in sun kai kashi 60 an sake samun karuwa in sun kai kashi 70 an sake samun falala karuwa mai girma saboda haka ake kididdiga a yi magana na ilimi inda ake faɗa ma hukumomi abin da ke faruwa tattalin arzikin ƙasa
wannan falalar rayuwa ya kamata ta shafi sauran ƴan Najeriya kuma sauraron mu dan ina jin watakila da yawa mutane kamar har yanzu ba su fito daga irin rayuwa da suke a zamanin baya lokacin da akwai kuɗi a ƙasa ba yanzu kamar kuɗin ma ba sa yawo a cikin al'umma yusho wani shawari zaki ba mutane ne da alamun mutane ne ba sa bullo da wasu misali in rake kake sayarwa ka hada da wani abu ka ƙara saboda kasancewa akwai matsaloli abu ɗaya ba zai iya taimaka ba
wato ba mutane ne za a ba shawara ba hukumomi ne za a ba shawara saboda su mutane da samun su da duk abin da suke India irin wannan tattalin arziki ne wanda gwamnati ta riga ta yi kuɗi ta kuma aje su take auna kasuwancin mutane to sai gwamnati ta shigo ciki domin tattalin arzikin na hannunta ita ne ta shi yasa kasafin kuɗin yake hannun gwamnati to a koda yaushe irin waɗannan shawarwari gwamnati muke ba gwamnati ta kula da farashin abin da ake saya kuma ta kula da wasu abubuwa da take na dokoki musamman abin da ya shafi abin da mutane ke amfani da su mun yadda a kare masana'antun mu domin su ci gaba da yin aiki amma muna da fahimtar idan masana'antun wasu suka koma suna amfani da su suna cutar da mutane to gwamnati ta karye waɗannan mutanen ta budo ta wata hanyar ta kawo mu mutane domin mutanen su ne gwamnatin duk inda ta kai ga ƙasa kowa ya talauce to ba wanda zai siyan fa abin da kake saidawa amma idan farashi ya yi daidai da mutum 10 ke iya siya yanzu sai suka zama mutum 20 za su iya siya saboda farashi ya canza to an taimaki tattalin arzikin ƙasan kenan amma in ga abu amma yayi mugun tsada an ce kuma tsadan wai ake so domin wasu su amfana kuma to tsadan zai kure idan ya kure kowa zai kasa siya in an kasa siya shi wancan din ma nashi zai fita dan shi ma tsadan za ta abin da yake so tsada za ta zo ta cinye shi shi yasa tsada ta cinye kwangilolin gwamnatoci abin da ake yin shi 100 yanzu ya zama 300 kaga an kwashe kudin gwamnati abin da za a yin shi a 10,000,000 yanzu sai ka sa 20,000,000 to wannan hawan farashi shike kwace arzikin mutane kuma kullum mu rinka dura da yawan mutanen ƙasa kuma income din da suke samu nawa ne
madallan malam Nasiru da malam Yashau zamu dakata nan sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ci gaba a madadin duk waɗanda kuka ji muroyin su da Solomon Abu da Chubahiro Dedene da suka daidaita mana sauti ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. Sai kuma mako mai zuwa da yardar Allah.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe.
To madalla yanzu kuma ga kaɗan a cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum wa amurka daga Alhaji Maminu dan uwa mai Allah na garin Jiga ina kira ga ɗan uwana ɗan Najeriya musulmi da kirista da fida daga hannu wa General Muhammadu Buhari addu'a ya Allah ka ba shi lafiya kuma ka gurin su lafiya ka ba Najeriya kwanciyar hankali da zaman lafiya ku ko ministoci ba haka kuka yi da baba ba ku dubi Allah ku dubi Najeriya saboda Najeriya tana cikin halin da take ciki Allah ka yi mata sauki ka yi mata adadi daga ɗan uwa mai Allah
Assalamu alaikum BOA na magana daga Musa Obale sarkin guragun Rijin daga Jigawa Najeriya ina fatan albarkacin Allah azumi da muka kai Allah ya yarda ya bamu zama lafiya a Najeriya kuma Allah ya dawo mana da shugabanmu lafiya kuma ga karatun mu na gargajiya da karatun mu na siyasa da mu kanmu musulmin Najeriya Allah ya maimaita mana da yawa barkan mu da sallah Haza wa salam daga Musa Obale sarkin guragun sarkin Rayyan Assalamu alaikum sashi Hausalamu ne a gare ku sunana Alhaji Musa Amerikan su ya ke Najeriya mun zauna Ibadan ina wa dan Najeriya fata da yake kuma ne su ga kada ganwa wata alhinin da na lafiya da sunan lafiya yanzu Allah ka fara mana shekara mai dawowa lafiya mace da wanda ya shugaban kasar mu Abuja Allah ka bashi lafiya Allah ka yaye mai musulmin da kidawa sa
mai magana Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya ina kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya a bisa yadda kuke wa Buhari keke kuke kike cewa rabin lafiyar nasa yayi tsanani yayi wane ne yayi kaza sai ka bata ba shugaba ne kamata ya yi ta masa addu'a ubangiji Allah ya ba sa lafiya amma ana ta keke kuke shugaba ya je neman lafiya ana faɗan maganganu waɗanda suka ga dama talaka suna taɓa ɗan maganganun da bai kamata a kan shugabanku ba ta kamata yan Najeriya mu rinka yin shugabannin mu addu'a shugaba Buhari nan mu zauna mu ta masa addu'a ubangiji Allah ya ba sa lafiya kan mu samu shugaba irin shugaba Muhammadu Buhari ai ko ma ya wahala a Najeriya dan haka mu yi wa kanmu alam na shara yau ne muke ganin shugabanci kana mu taɓa ganin shugabanci ne adalci ga shugaba Muhammadu Buhari dan haka ya kamata al'ummar Najeriya mu rinka yi masa addu'a kar mu rinka yi masa fata wanda bai kamata ba Allah ubangiji ya saka gidan rediyon Amerika da alkhairin ta suna na Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya
yanzu kuma ga labarai a takaice
Shugaban Faransa Emmanuel Macron yana Mali inda aka shirya zai halarci taron koli da kasashe da suke yankin suka kira domin kafa wata runduna ta musamman da za ta yaki mayakan sa kai masu ikrarin jihadi. Kasashen su ne Mali da Burkina Faso da Chad da Mauritania da Niger da kasashen da ake kira G5 a yankin Sahel sun ce sun hada kai ne suka samar da sojoji domin tunkarar koma bayan tsaro da hare-haren da masu ikrarin jihadi suke kaiwa a yankin. Kasar Saudiya da kawayenta da suke rikici da Qatar yau Litinin sa kara mata wa'adi na sa'o'i 48 hukumomin kasar da ke Doha su cika sharuɗan da suka gindaya wa kasar.
Duka-duka kuma da wadanne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma lokacin la'asar za ku ji sauran abokan aikinmu da sababbin rahotanni da wasu labaran kuma. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su a nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Sahabu Imam Aliyu da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu da injiniyan mu ta wannan safiya Hajiya Zainab Baba Yakubu Makiri ne ke sallama da ku a huta lafiya.